is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kaɗan murin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damƙe ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mu ban ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata. An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana mi tana son ta karba bata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
Mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi, misali ko tana gidanta ne ko makamantansu, misali amma da a ce hukunci akai mata, to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ina ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi ya haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zarancin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zarancin murja kenan.
Wai da yi da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kesi din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kesi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Wadannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laifin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani ɗin ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗon ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasar ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadi ba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo
bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to maganar fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali bata da takunkumi ko guda lafiya nan ita da France ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki kenan wanga soyawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk tantanda daga Maiduguri sai kebe su mamaye babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai zaka hiddanta kaga cewa France zo ga mun da soje bakin goda Niger ta tele mun an ta alƙawari ga Jesus kusa kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Najeriya president kin Sadio Yawo ne abun da yayi da sunan Sadio Yawo a matsayin shi na shugaban Sadio Yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawara mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intinikar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata
ita Syria wuce daga gani sojoji sun ga junan mulki sun kara a cikin rinda aka kafata Yakubu gawaci da kashi na fashi wani sanga don minista ta mayar bayan yawa gidan shi Syria wuce nan Yakubu gawaci Lagos an kafata inda sun so yake
ana da mutar da 75
shi ma general ne mai junan mulki sai kun ce a lieutenant colonel na Niger la misère yana general na wata walta ta san Burkina Musa Traoré yana general
na Mali
Kérékou na Benin Oundé Taya colonel ne shi ma Oundé Taya colonel ne ya yi mulki shi ma yawo na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ne ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su goje mulki ko ina suna gaza ka ta ko ya zai yi shi gaza ba
amma suna cewa kamar da mu sauna tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jima general ne da to goshi ba uban wanga president da nan to ina ne demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wane ku kasa al'umma ta Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu fifu da mu soyi su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma soyi masu gaki uku su gozo gozo su gida ku za mu planning da tattalin arziki na gaskiya yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest to ina economy shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin wala kida yayi ne bai baba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da dalilan mota daga kana zo ne ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kan mu ci wannan matsayin da muke ciki kan gida muke ciki shekara 50 fasaka an yi kusa 50 ne ECOWAS ɗan Niger da ƙan Najeriya ba mu yi raba su.
President ɗan tunikar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa Hisbillah ban gan shi ba. Me na ga koma bayan da zai kawo? Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali ƙannanmu ne, Burkina Faso ƙannanmu ne, Najeriya ƙannanmu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu 'yan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin na ƙasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Kadafi, suna alfahari da Lumumba. A duk in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na haɗa kanun Afirka.
Amma kuma yana magana da samun ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da ƴancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France, sai France an kore ta daga nan ko an kore France shi ke duka muka zo muka yi kowa labusannin an kore France. France ta tahiyarta, kuma don France ta tahiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba inda da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga ƙasashe guda uku in ba su da kowa cikin ƙasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo ƙasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan ƙasashe. Shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki katu da shejur Tahiru Gimba mai makan adalci. Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an nagar sassa na sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta, amma sauran kasashe sai suka kotumta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illa da wanga abu zai kawo mana, kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba. Sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina, yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan mun ga fata
haka ne
ba zan da ai shi ya gido gaci
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri. Saboda nace ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba addi ba. Yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta yi yaki da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan. Babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki. Wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu. Yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like, ka san ƴan Niger nawa suka yi asara, ka san ƴan Niger nawa suka talauke, ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi, ka san kuma banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajenmu. To di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne. Saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya lau ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can ECAF Sahel ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa ECAF Sahel. Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mun ne ke da takunkumi. Kuma waɗanga ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan. Mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yi ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalam ya riga ya bushe
an yanke lagu ya kwanta
ba zai yi ya ce amma ragon nan ya tashi
ba zai yi ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gara
babu abin da yanzu abin da yanzu za a yi ga IOS ga IOS ga IOS ga CDO a tattauna gyare-gyaren da zamu yi na home board da wanga ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka bani visa in samu ka visa in babu visa mu yi shaka
nan ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
Afirka ake fadi babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasar nasu sabon ya sa yake da tallabi ga man fetur ya hidi wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramun aiki yana fita abin da duruwa ta aji a dafa a dafa a ci ce nan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitanmu kuma dole mu haɗa ƙarfinmu ba wai zan ce ya ji dan wani alasa ya ce a yi an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda za ka taikai noma yanzu babu mai gonan gata ba gumuwa babu inda za ka taikai kiwo babu inda za ka taikai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 kenan ya yi ƙarfin nan gaba duk ɗan ta'addar daga Maiduguri sai kebe sun ba mai babu dajin za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka a yi zaka hiddanta sai ka ce ha faransa zo ka kai mali don soje bakin bodin Niger ka tattale ni ɗan ta'addar kuma daga Rayon Sokoto kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka zuwa da mashin su biyo ta dogon duk a biyu da hilinje mai shiga mali.
A can da ma akwai rundunar haɗin gwiwa Niger, Nigeria, Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria.
Madalla to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wa tayo mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wa tayo daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wa su baki namu Alhaji Tahir Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe rubuki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.